نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله بركة مساعدة وأنا يمتنا أصبر وأنا يدارك لشاهد حدوك وتنزل القعدة وتنشاهد وأنا يشكرا تدبو دخلي حكومة عشرين دبير باية هجرة وأنا يدارك عشرين دبير وتنشاهد بيو شكرا تدبو بيو دخلو ميلادينا idan ba manta ba darasin da ya gabata mun shiga cikin babu fadlil buka'i mun karanta ayoyi guda biyun da malam ya bubude da su mun karanta hadisin farko sannan ko mun karanta hadisi na biyu anan muka tsaya ko za mu tashi akan hadisin Abu Huraira wanda shine hadisi na uku a cikin babin wannan kuma shine darasin mu na 63 مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi an karbo shi daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yaliju an-nar rajulun baka min khashyatillah ba zai shiga wuta ba dukkan mutumin da yayi kuka saboda tsoron Allah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar har sai nono ya koma cikin hantsa kun bai ci magana yayin da ka tatso nono daga cikin hantsar dabba idan aka ce ka mayar da shi zaka iya mayar da shi to kamar yadda ba yadda za a yi nonon nan ya koma cikin hantsar da aka tatso to babu yadda za a yi mutumin da yayi kuka saboda Allah sannan ya zo shi gauta ba zai yi ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alakanta yiwuwar shiga wuta ga wanda yayi kuka saboda Allah da yiwuwar komawar nono cikin hantsa idan wancan ya yi to wannan zai yi idan wancan ba zai yi to wannan ma ba zai yi ba shine la yalidu an-nar rajulun baka min khashyati Allah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam haka kuma kura wajen yaki fi sabilillah ba yanda za a yi ta hadu da hayakin wutar jahannama tattare da mutum ma'ana dukkan mutumin da yaje yaki dan daukaka kalmar Allah wannan kura da ta turnike a fagen fama ba yanda za a yi ubangiji ya hada masa ita da hayakin wutar jahannama in dai wannan kurar ta zo ta kori hayakin wutar jahannama abinda wannan ke nuna wa falalar jihadi fi sabilillah falalar mutum ya yi amfani da dukiyarsa da karfin jikinsa dan yada kalmar Allah subhanahu wata'ala kuma dukkan abinda mutum zai ci karo da shi na rashin jin dadi da rashin rai ko rashin dukiya ko wahala wannan shine zai zama sababi na daukakar matsayinsa cikin aljanna a takaice dai mahallu shahid cikin wannan hadisi la yaliju an-nar rajulun baka min khashyatillah tunda ana magana ne akan babu fadlil buka'i wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasanun sahih wa an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعنه الضمير يعود الى ابي هريره انكر كودي daga shi abu huraira Allah shi kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh ma'ana sab'atun ay sab'atu rijalin akwai mazaje guda bakwai ko nau'ikan mutane guda bakwai yuzilluhum Allah ubangiji zai musu inuwa fi zillihi karkashin inuwarsa yawma la zilla illa zilluh ranan da babu inuwa sai inuwarsa. Na farko imamu na adil, shugaba mai adalci, dukkan shugaban da yake kwatanta adalci a tsakankanin jama'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai masa inuwa ranan da babu inuwa sai inuwar Allah. Adalci kuma shine sanya kowane irin abu inda ya dace. To wannan shine alamar shugaba mai adalci, ya sanya kowane irin abu inda ya dace. In zai baka matsayi, zai baka dan ka cancanta, ba dan kusancin ka da shi ba. In zai hana ka, zai hana ka dan baka cancanta ba, ba dan nesantar ka da shi ba. Kasancewar kai dan uwansa ne, wa ko kani, ko gari daya, ko jam'iyyar siyasa daya, baya da tasiri wajen baka matsayi. Kasancewar ka kai ba dan uwansa bane, ba jam'iyyar siyasar ku ba daya, ba garin ku daya ba, baya da tasiri wajen ya hana ka matsayi. Kawai abin da yake kallo cancantar ka. To wannan shine abin da shugabanni suka rasa, musamman kuma a Najeriyanci. Dukkan wanda yayi zubin gwamnati zai zubi ne akan suwa ne da suka taya shi yakin neman zaɓe. Ina ba ta amfani. Kaga galibi ba magana cancanta ake ba. Yanzu da aka ce ga wani tsohon commissioner na wata gwamnati da ta wuce baya, ya cancanta a bashi aiki. Babu yanda za a yi gwamnati ta iya naɗa shi don cewa za a yi ɗan adawar. Ina ba ta amfani. To kuma shi aikin nan amana ce ta jama'a. Ma'aikatar aikin gona, ma'aikatar ilimi, ma'aikatar yaɗa labarai, ma'aikatar ƙananan hukumomi, kowace ma'aikata amana ce ta jama'a, tunda ta shafi jihar gaba ɗaya, ta shafi jama'a gaba ɗaya. To abin da ya kamata kowane gwamna ya fahimta, wato ba aikin gidansa bane, dan a aikin gidanka ne kake gayyatar wanda kaga dama, kake gayyatar wanda kaga dama. Amma aikin jama'a dole ka gayyaci wanda baka so. Gashi baka son shi amma ya cancanta zai. Kawai abin da kake so ka samu tabbaci, shin zai maka zagon ƙasa ko ba zai maka ba. Idan ya cancanta kuma kana da tabbas zai maka zagon ƙasa, kaga bai da amfani ka sashi. Ba dan rashin cancanta bane ka kiyaye shi sai dan me? Zagon ƙasa. Ba dan kasancewar ba jam'iyyar siyasar ku dai ba kake sashi sai dan kare maka zagon ƙasa. Kare lalata harkar gwamnati. Idan ko kana da tabbas mutum ne mai amana, ya san abin da yake, yana kare profession din shi, ba zai so a yi abin kunya ba akan abin da yake cost din shi, ne ya san za a zargi cost din sa, me amfanin karatun sa? Lalle zai tsaya tsare amana. To anan gurin koda ba jam'iyyar ku dai ba, koda ba garin ku ne ba, koda kai da shi wato akwai sa'insa ta mutum da mutum, wannan kare yayi tasiri wajen bashi mukami, zaka dauko mutum ka kawo. To wannan shine shugaba mai adalci, kowane irin shugaba. Nayi misali da gwamna, to haka abin ya shafi karamar shugaban karamar hukuma, haka abin ya shafi dukkan shugaban wata ma'aikata. Zai bayar da assignment ga waɗansu ma'aikata na ƙasa, waɗansu junior officers, dole ya zuwa ya saka tantanta, ba wai zuwa ya saki kusurci shi suke masa faranci. Idan ya zo su kwabe takalmi su ga wasu zai barka da zuwa, suna masa munafanci, ba ruwan shi da waɗannan. Suwa ya suke aiki gaga fi sabilillahi dan ciccibo al'umma mai sama. To wannan shine shugaba mai adalci. To wannan yana cikin inuwar Allah, rana da babu inuwa sai inuwar Allah. Na biyu, wa shabun nasha fi ibadatillahi ta'ala. Shab matashi wanda ya tashi wajen bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sawa'un mace ne ko namiji. Na uku, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci. Abinda ake nufi da zuciyarsa take rataye da masallaci, yakan yi kokarin raya masallaci da duk abinda ake raya masallaci da shi. Daga cikin ababen da ake raya masallaci da su akwai sallah ta farilla guda biyar a yini. Wannan wajibi ce bisa ga zance mafi inganci, da haka yakan yi iyakacin kokarinsa in ba yana da uzuri ba, lalle baya yin sallan nan sai a masallaci. Sannan daga cikin abin da ake raya masallaci da shi akwai darasi na addinin musulunci, kamar irin karatu da muke yanzu ko shi ko waninsa, karatun Qur'ani, karatun hadisi, karatun fiqhu. To yakan yi kokarin raya masallaci wajen halartar darussa a masallaci. Kaga rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, daga cikin abin da ake raya masallaci da shi akwai mutum ya zauna ya yi karatun Al-Qur'ani a cikin masallaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai, inda za a baku labarin cewa duk wanda ya samu ko cikin ku je bayan garin Madina daidai wuri kaza, zai samu tamatar rakumi guda biyu ko guda uku, ko wace da ciki ko juna biyu, yaya za ku rigenge ne tafiya ko ba za ku ba? Suka ce a guje kuwa, a su kwana kuwa. Ya buga musu misali da rakumi, tunda shi ne abin hawa mafi daraja a wancan lokaci. Wani abu dai mai tsada a cikin aibin kima a cikin zuciyar wanda ake wa magana, kowa zai ce lallai za mu je. Sai manzo Allah ya ce mutum ya sammako ya je masallaci ya koyi aya daya ta fi masa ya sammako dan ya je ya samu rakumi daya, ya sammako ya koyi aya biyu ko uku shi ya fi masa alkhairi sama da yaje ya samu ko dan ya samu rakumi biyu ko rakumi uku. Ashe sai wannan ya nuna yin samu ko aje masallaci ai karatun alqur'ani, kaga wannan abin da ake rayi masallaci ne. Haka zikirin Allah, tunda ya tabbata cikin hadisi duk wanda aka yi sallar farilla da shi kuma ya zauna a cikin masallaci yana zikirin Allah bai tashi ba har sai da rana ta hudu, yayi sallar nafila raka'a biyu sannan ya tafi gida, manzo Allah ce an gafarta mishi. Ai kaga wannan ana rayi masallaci da shi. To dai wannan shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wanda duk wani abin alkhairi da aka sunnanta yin sa ko aka wajabta shi ko aka mustahabbantar da yin sa cikin masallaci yana kokari ne ga yayi shi. To wannan ba yana cikin inuwar Allah, ranar da babu inuwar sai inuwar Allah. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه دمتاني غدابي لسكا سوجونا في الله سكن بين الله اي في طاعة الله وفي الايمان بالله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دين الله تبقى نزلت كما انا في الله سوجونا وجن يوى الله داء وجن توكا كلمة الله وجن يقع الدين المسلم علاقة تهدى سرجونا اتسيونا علاقة الدين sai suka zo juna saboda wannan alaka, dan suna haduwa masallaci suna sallar tare, dan suna haduwa wurin darasi daya, dan suna cikin committee daya da suke fitawa a yanzu maguzawa, dan suna fita cikin wani committee daya da suke kai ziyara ga marasa lafiya a asibiti ko gidan prison, dan su yada addinin musulunci. Wannan sai ta sa suka so juna, son da yafi wadanda suke baiwa junansu wani abin duniya. To irin wannan mutanen da suka yi so dan Allah, su ma suna cikin inuwar Allah, ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala. Kaga ita ma so dan Allah ya zo na abin da ya karanci a duniya, galibi yanzu mutane suna son wanda ya basu ne, su ki wanda ya hana su. To wannan kuma siffar munafikai ce, fa in uto minha aradu wa in lam yuto minha izahum yaskutun, idan an basu sai su ce kai ai wani mutumin kirki ne, ai ba dama, idan an hana su sai su yi kusi su yi ta tsina mutum suna zagin sa, komin bin Allah sa komin riko da sunnar manzon Allah sa. Kaga wanda ya zama shirme kenan, ba a san mumbuni ya zanto wannan ita ce mahangasa a addini. Mummuni mahangasa wa yake bin Allah, wa yake bin manzon Allah, ko mun yadda kake masa wata gawartacce kyauta in dai kana saba Allah shi babu yadda za ya bi kimar ka a zuci, zai gode ma kyautar, tunda manzon Allah ce la yashkurullaha bal la yashkurun nas, wanda baya ma mutane godiya ba zai gode Allah ba, in ka masa kyauta zai gode Allah, saka maka da alkhairi. Wannan addu'a ce ta gari, jazakallahu khairan. Amma kuma wannan ba shike nuna soyayyarka ta ginu a cikin zuciyar sa bayan kana saba Allah. Ina ganin ya kamata mu kallo wannan sosai sosai, dan ya kasance mun gina alaƙoƙi mu kan biyan Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, in sun hadu sun hadu ne wajen biyan Allah, in sun rabu sun rabu ne akan biyan Allah. Abin nufi wannan ya tafi wani aikin, wancan ya tafi wani aikin, kafin a jima wani aikin ya sake hada su. In sun rabu raba aiki suka yi, wancan ya tafi masallaci, wancan ya tafi asibiti, wancan ya tafi ƙauye, wancan ya tafi birni, wancan yana kaza, wancan yana kaza, haka haka in sun zo kuma sun hadu kuma sun hadu kan biyan Allah. Wannan wato nau'i na wato aji na nawa kenan, nau'i na hudu kenan ko, ga dai imamul adil, ga shafin na shafi ibadatu rabbih, ga rajulun ta'allama qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ga rajulun tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. To na biyar, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, kai dai ka duba sosai. Wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, da mutumin da mace ma'abuciyar matsayi shine mansib matsayi, wa jamalin da kuma kyau, wato da'atu ta kiraye shi ta bayar da kanta gare shi dan ya aikata fasikanci da ta dan ya zina da ita. To kaga wannan ai sai wanda yake da wanda yafi karfin zuciyarsa, mace ta hada ababe guda biyu, kyau da matsayi. Dan mace ko ba ta da kyau, in tana da matsayi za ta ja hankalin mutum, haka kuma mace in tana da kyau ko da bata da matsayi za ta ji hankalin mutum, ballantana abu guda biyu suka haɗu. Domin wato ita mai kyau matsayin sai kara mata kyau, tunda yanayin abincinta da yanayin suturanta da yanayin wurin kwananta duk sai kara mata abubuwa da dama da ɗan namiji ke so a jikin mace. Kaga ga kyan ga kuma ababe da take yi na waje wanda za su kara mata kyau saboda matsayinta na dukiya ko na makami da sauransu. Ina fata an fahimta. To mace mai irin wannan matsayi ta nemi mutum ya aikin fasikanci da ita, fa qala inni akhafu Allah, yace da ita ni ina jin tsoron Allah. Wato yaki na shida, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, da mutumin da zai bayar da sadaka amma sai ya boye sadaka, ma'ana ya boye bai bayar da sadaka a fili a gaban jama'a ba, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, har ya zanto hagun dinsa bai hannunsa na hago bai san abin da hannun dama ya bayar ba. Wato wannan kaiwa matuka wajen boye aikin alkhairi kenan, domin yaya za a yi ka bayar da abu da hannun dama hannun hagu bai sani ba, ai wani lokacin ma sai hannun hagun ya cicciko abin ya tallafa na dama ka bayar. Amma abin da ake nufi da wannan, mutum ya bayar da sadaka ta yadda mafi kusancin mutane zuwa gare ka ma ba zai sani ba. Wai mafi kusancin mutane kamar matarka ko wani abokinka wanda aka san ka da shi, ka bayar da sadakar da shi kanshi bai sani ba, to ballan sanan kuma wani bare na nesa, ko wani makwabcinka da ga gida bai ma san kai ba, to ballantana kuma wani bare na nesa. To kaga wannan abin da yake nunawa shine ikhlasi, yin abu dan Allah. Mutum bai yi dan mutane su gane shi ya bi shi ba, duk wanda yake boye sadaka to wannan yana yi ne dan Allah. Amma duk wanda yake bayyana ta, to sai in yayi daga gaske ne zai iya tsira daga sharrin shaytan, da wuya shaytan bai kawata maka riya ba. To kuma yin riya wajen ciyarwa abin da yake rushe ita ciyarwa. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وبنجي ليش كركو روشي صدقة دكوكي بالمن والأذى تهنير غورا تواما فأني نمك كذابا باين نبك كذابا ko kai da shi ko ka faɗa a sauran mutane, ai wannan ne nemi masa kaza, ma'ana kana so ka kidaya ababan da kai masa ga mutane dan su sani. To wannan abin da yake rushe sadaka wal azza, haka cutarsuwa ta yadda sai ka wulakanta mutum kafin ka bashi, sai ka tursasa shi kafin ka bashi. Yana daga cikin amfanin alkhairi a yi gaggawar yinsa lokacin da aka tana shi, dai idan kai jinkiri sai shaidan ya kawata maka bari ko ya tsoratar da kai talauci sai ka kasa yi. Amma da kayan tunanin yi sai ka maza kan to abin da ya fi shi muhimmanci kuma ɓoye shi, wato at-ta'zilu bil khair, gaggauta alkhairi shi kansa alkhairi ne, sannan kuma saturuhu khairun akhar, ɓoye alkhairi ɗin kuma shi kuma wani alkhairin ne na daban. To da haka kar ku ɓata sadakokinku ta hanyar gorantawa ko kuma wato cutarwa. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas, kamar mutumin da yake ciyar da dukiyarsa don ya nuna wa mutane yana ciyarwa, ya sa mutane su yi layi yana raba musu kuɗi, ko ya sa mutane su yi layi ana babbasu kayan abinci mudu-mudu ko kwano-kwano ko kwano biyu. Wallahi yu'minu billahi wal yawmil akhir, wato kamar baya imani da Allah kenan, baya imani da ranar ƙarshe. Fa mathaluhu kamathali safwanin alayhi turab, misalin wannan sadakar kamar misalin kamfa ce ta dutse, alaihi turabun, sai aka zuba ƙasa a kai ya rufe kamfar dutse din, da aka yi yafi kada yafi bai kai kawar da ita ba, sai wani je ya shuka a kai, da ya je ya shuka a kai fa asabahu wabilun, sai aka yi ruwan sama mamako, me zai faru? Sai ya kwashe wannan ƙasar, fa asabahu wabilun kenan, ruwan sama ya samu wajen mamakon ruwan sama, fa taraka kusal da, sai ya bar kamfar dutse kamar yadda take, kamar dawa ba zuba ƙasa a kai. To haka misalin wanda ya sadaka yana mutane shi ma tsammanin sa ya sadaka yana ganin yayi shuka ko sai ran tashin kiyama sai gaba ku la yakaduruna la sayyin mimma kasabu, Allah sare mu. To malamai sun tattauna dangane da boye sadaka da bayyana ta wanne yafi alkhairi, to sai suka ce idan sadaka ta nafila ce boye ta shi yafi alkhairi sama da bayyana ta. Sadaka ta nafila wanda ba ta dole ba, amma sadaka ta zakka bayyana ta yafi sama da ɓoye ta. Dalili a nan suka ce shi ne saboda na farko zaka kawar wa kanka tuhuma, yayin da ka bayar kaga mutane ba za su rika tuhumar cewa wani baya zakka ba don sun gani, sannan kuma na biyu sai ya zama koyarwa ga ire-irenka masu hali da wadata irin taka, su ga cewa ga yadda ya kamata a yi, tunda dan adam yana da abin da ake kira hubbut tanafus, sanyin gasa. Yin kaɗan sai zanto koyarwa ga ire-iren ka su masu yi, ina ba ta amfanta. To amma wannan mutum zai bayyana ɗin ne idan har ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa cewa riya ba za ta shiga ba, amma ko da ta zakka ce in yana jin tsoron riya ta shiga sai ya bayar, ai babu yadda za a yi ta koyu, tunda dai wanda ka ba zai san ka ba shi, ba yadda za a yi ta iya koyuwa. ta iya koyuwa ga wanda ba a ba, amma wanda aka baka ai ya san an bashi. In yana da adalci ko ya ji ana zargin wani baya zakka ko wani baya kyauta zai ce a ila dai bata zo wurinka bane ba, amma yana yi ko da shi bai ce an bashi ba, to ya kamata yi wannan adalci. Wannan kuma adalci ne a cikin rayuwa, ya kamata ka faɗa. Don mutane suna da wato laifuka iri biyu, kamar su mawadata su ki bayarwa, su kuma talakawa su ki yin godiya wani lokacin ko an ba musu. Kaɗan ne daga cikin mutane wanda zaka wa alkhairi ya ce na gode Allah saka da alkhairi, kaɗan ne daga cikin mutane. Allah ya tsare mu. Na bakwai da ƙarshe, wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu. Wannan shine mahallin shahida cikin hadisin, dan shine yake da alaka da babin da muke magana kai, babu fadlil buka. Wa rajulun zakara Allah khaliyan, da mutumin da ya ambaci Allah khaliyan shi kadai, fa fadat aynahu, sai idanunsa suka malalar da hawaye. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin mutane bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. To me yake nufi da khaliyan? Ya iya ɗaukan ma'anan zakara Allah wa huwa khalil qalbi an shawagil, wato ya ambaci Allah a daidai lokacin da zuciyarsa take ba komai a cikin wanda zai shagaltar da shi, wato an samu tarayya da juna tsakanin harshensa da zuciyarsa wajen zikiri. Don wannan shine mafificin zikiri, ya zanto abinda kake faɗa da baka zuciyar kana tunar da shi ta fuskar ma'ana. Yayin da kake subhanallahi da baka, zuciyar kana hango ma'anar tsarki ya tabbata ga Allah, dukkan kamala ta shishe ta waya ko ba ta shishe. Walhamdulillahi, zuciyar kana hararo ma'anar dukkan yabo da dukkan mai yabon zai yi a sama ko a ƙasa, to Allah ne ya cancanci wannan yabon. Wala ilaha illallah, kuma ba abin bauta da ya cancanta a bautata masa bisa ga gaske a sama ko a ƙasa sai Allah. Wallahu akbar, lalle Ubangiji ta'ala mai girma ne. To halarto wannan a cikin zuciya yayin da harshe ke furtawa, wannan shine haƙiƙanin zikiri. Dan haka wadansu malamai suka ce khaliyan ay khaliyal qalbi ani shawagil, zuciyarsa ba komai tatar sai tunanin Ubangiji. Wadansu malamai suka ce khaliyal jismi, a inda yake shi kadai ba kowa tare da shi. Wannan na nuna falalar zikiri ka yi shi a inda babu kowa sai kai kadai. Suka ce domin yin zikiri a wurin da yake akwai jama'a yuwallidu riya, yana haifar da riya. Kila za ka yi ta yi don mutane su gani ce kai su zakiru ku ba dama, da a can ana ta yi ana ta yi yana ta yi sai jinjida kai yake a masallaci la ilaha illallah la ilaha illallah, ne ku a ce a'a ga fa mutanen sa. To ka ga nan ya tashi da ciki, aikin kuma gaba ɗaya ya rushe. To amma idan kai kadai babu wanda ya sani a cikin gidanka, ko da a masallacin ne ka lura da wani lokaci da mutane ba su ba, ko kuma a'a kana yi da sautin da kanka kake ziyarwa, ba wanda ya sani, kake cewa ya ganka dai a zaune, tunani kake yi, lissafin kuɗi kake yi, karatun Qur'ani kake yi, haila kake sata annabi kake bai sani ba. Wannan zakar Allah khaliyan ne, a keɓance shi kaɗai a can a gindin wata ginshiƙi na masa, a gindin wani ginshiƙi na masallaci, can a makala jikin katanga yana yin kansa shi kaɗai, ba wanda ya sani. Amma ya ga mutum ya yi wajensa sai ɗan basar haka, ya me yake baya son ya bayyana kansa kenan. To wannan yana cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. Hakikanin gaskiya haɗa waɗannan ababe guda biyu a wurin zikiri yana da muhimmanci, ya zanto zuciyarka ba komai a cikinta sai Ubangiji. Kana ƙoƙarin ƙulla alaƙa tsakanin harshenka da zuciyarka, a samu tawatu'i almuwata'a baina ma yaqulu lisan wa baina ma yukinnu bil qalb, tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya take kunshe da shi. To kaga yau mutane ba haka suke, wai sai ga mutum a cikin mutane ana hira da shi, ko wace hira yana yiwa amma yana jan sarbi. To jan sarbin da yake me yake cewa? Kuma yana bakin titi yana kallon mota kuma yana jan sarbi. To me yake cewa? Sannan me yake kirgawa? Wannan ka ɗauke shi a matsayin wasa, ƙidaya shi a cikin wasa ba zikiri ba, kwata-kwata ba zikiri. Sannan kuma masu katon carbi sai gaba ɗaya suke zaba, wajen biyar-biyar suke zaba, wani hudu-hudu. Sannan kuma da masu yi da wannan na'urar ɗak-ɗak-ɗak tana fito da numbers ɗin. Me ya duk wannan ba ya da asali cikin addini? Ba ya da asali cikin addini. Zikiri yana buƙatar wato mutum ya tara zuciyarsa, kuma yana buƙatar wato mutum ya kyautata lafazin da baka. Zuciyarsa na kan abin, kuma ya kyautata lafazin wajen furta shi da baki. sannan ba ruwan shi da sai ya kidaya. Ubangijin da yayi dan shi yace inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah baya tosa saladan wanda ya kyautata aiki. Da ka kidaya da baka kidaya ba, Allah din zai cike lissafin ne baka ranta cikin kiyama. Me amfanin kidayawa a wajenka? To saboda haka wannan ya kamata mu kiyaye wannan sosai wajen zikiri. Dakara Allah khalina fa fadat aynahu, da ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala inda babu kowa, sai idanunsa suka zubar da hawaye. Ai ya kamata in dai kan nasu kubatar kan halattar darasin nan, ka sha ji ina faɗa dukkan zikirin da aka yi masa adadin wancan Allah, sai mutum ya takaita a kan adadinsa. Dukkan wanda manzo Allah bai masa adadi ba, to sai mutum ya yi babu adadi. Iyakance adadi kuma ya zama bida ake, sai in yi iyakacin yi na wani ma ya zo ya iyakacin yinsa. Kila yau in yi goma, gobe in yi ɗari, jibi in yi dubu, gwargwadon yadda na sami yalwa da zarafin yin haka. Wannan ka'ida ce mun riga mun sha faɗa ta cewa duk zikirin da aka yi wa adadi sai mutum ya iyakace mai adadinsa. Yanzu zikirin bayan sallah an yi maka adadi astaghfirullah 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 sau nawa? Idan mutum ya ƙara na hudu ko na biyar ya yi bid'a, tunda manzo Allah bai ce ka ƙara ba. Sannan an ce ka faɗi subhanallahi subhanallahi sau 33, alhamdulillahi alhamdulillahi 33, Allahu akbar Allahu akbar 33, cikon na 100 la ilaha illallah wa dallahu shirka lahu zuwa ƙarshe. Ko wannan kai 33, wancan kai 33, na ƙarshen kai 34, ko wannan kai 25, ko wannan 25, ko kuma ko wannan kai 10. Manzo Allah duk ya nuna wannan cikin hadisi. Idan ne 10 yayi, subhanallahi 10, alhamdulillahi 10, Allahu akbar 10, ko 25, ko 33, in cika na 100 da na kaza, to kaga wannan sai ya tsaya ga wannan adadin. Yanzu idan rage ya dawo 7, kaga ba ni da hujja a kai. Idan ne 11, in na wuce 10 ya kamata ya kai nawa? 25. In na wuce 25 lalle ya kai nawa? Kaga ba zan rage ba kan haka, kuma ba zan ƙara ba kan haka. Duk abinda manzo Allah ba da abin da zai tsaya a kai. Kuma ya koyar da mu da safi subhanallahi wa bihamdihi 100, da yamma subhanallahi wa bihamdihi 100. Idan mutum ya ƙara 100 sai wasa shi. To kaga idan har zaka ƙara akan 101, to ko ba za ka yi adadi ba kenan. Ba za ka kiyaye ne ba ka ce to kuma sai an yi kaza. Sai ka kyale shi kofa a gobe. Wanda ya dubu, wanda ya miliyan, wanda ya 101, wanda ya 115, kofa dai a gobe. Don haka ya kamata mu kiyaye wannan. Wannan dai kun gane alaƙa tsakanin babin da hadisin, ko rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu. Amma akwai wata fa'ida ta ilimi da ya kamata mu tattauna a kanta. Da Ubangiji ya ce sabatun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zillu. Me ake nufi da illa zilluhu? Sai inwarsa. Wata inwar? Domin ya ce yawma la zilla, ranar babu inuwa. A nan gidan duniya mun saba muna da inuwa. Katanga ta gidajenmu, itace, duwatsu, bishiyoyi, duk muna yin mai inuwa da su. To waɗannan kuran tashin kiyama duk za a kawar da su, hatta duwatsu. Wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta. Babu duwatsu, babu itace, babu komai. Kaga yawma la zilla kenan. Illa zilluhu sai inwarsa. To anan ɗaya daga cikin ma'ana uku zai ɗauka. Sai inwarsa shi Allah. Wato inuwar zatinsa. Wannan ma'ana tana da kyau. Sai inuwar al'arshinsa. Sai inuwar da arannan zai halicce ta don ya yi ni'ima da ita ga bayin da suka cancanta. Wannan inuwar ni'ima ce. Ni'ima ce. Ta yake nan sai arannan za a same ta. Ni'ima ce ta, an halicce ta, an tarje ta, ko arannan za a halicce ta, ko an halicce ta, an tarje ta, tana nan tana jiran wanda in suka cancanta don a yi musu inuwar ita. Amma ba zai yiwu a ce sai inuwar zatin Ubangiji ba. Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akwai hijabi tsakanin shi da mutane, shi kan hijabin haske ne. Da yake manzo Allah ce hijabuhu nur. Law kashafahu la aharaqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi. Ma'ana hijabi da shi makance kansa da shi haske ne. Hasken da Allah zai yaye shi, to da hasken zatinsa ya kone dukkan halitta gaba daya. Hasken fuskarsa kadai da haiba din da kwarjinin da ya narkar da dukkan halitta, da mutane da aljanu da mala'iku da duwatsu da komai da sama da kasan komai da sai ya narke. To da haka sai ya lullube kansa da haske. Shi yasa da Abu Zarri ya tambaye manzon Allah, hal ra'aita rabbak, shin ka ga ubangijinka sai ce nurun anna ara, yani hala baini wa bainahu nur, wani haske ya shiga tsakani na dashi, ba na hasken da Allah ya wa kansa hijabi dashi. Ina fata an fahimci wannan. To saboda haka dai maganar da malaman sunna suka tafi akai, na farko dai ba dai inuwar zatin Allah bace ko shakka ba, akwai wutarwa da sunna inuwar al'arshi, da dama daga cikin malamai sun rushe wannan riwaya ta inuwar al'arshi, sai dai kawai inuwarsa yawma la zilla illa zilluhu, kamar yadda Bukhari din ya rawaito, amma cewa zai musu inuwa da inuwar al'arshi suka ce babu ita wannan riwayar, wacce tabbata ba, domin al'arshi shine ita shine halitta mafi girma cikin halittun Ubangiji, duk abinda ba al'arshi ba ƙasa da al'arshi yake. Yanzu ita rana da wata da taurari gaba daya, da su da sama wanda ya gori girma, sama ta biyu su girma sau nawa, sama ɗin kanta ta ɗaya da muke ƙila mu ce idan muna hango dirilinta, to ita kuma girmanta bai kai na ta biyu ba, in ka haɗa sammai guda bakwai ɗin gaba ɗaya ka alaƙanta su tsakanin su da kursiyu, to kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa shi a cikin daji, shine alaƙar da ke tsakanin samman bakwai gaba ɗaya da mai kursiyu, wanda Allah ya ce wasai a kursiyu fi samawati wal ard, kursiyin Allah ya fi ƙarfin sammai da ƙasai girma, duk ya yalwace shi, to kuma shi kursiyu gaba ɗaya inda za ka ɗauke shi, shi ma ka jefa shi akan al'arshi kamar zobe ne kuma a cikin daji gaba ɗaya, to kaga ina har rana za ta zo kuma a ce kursiyu zai abinda bayan da za a yi ma, idan aka ce ga kursiyu a ƙasar rana ya za a rana ta iya haska kowa, kowa ma yana cikin inuwar kenan. Ina ba za mu fahimta, ma'anar dai shine maganar da malaman sunna suke yi, cewa dai inuwar wannan da ake magana inuwa ce ta musamman da Allah zai halicce ta ya ni'imta bayi da ita ranar da babu inuwa sai ita kaɗai a matsayin inuwa. Ina fata an fahimci wannan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rubuto. Wa ana Abdullah ibn Shakhir ko Ash-Shakhir radiyallahu an qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yusalli ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. أنكروا حديث دك عبد الله بن شخير الله شكال الداء قريش يتي نازو جمع ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي لوك تنجل تكين صلى ولجوفه عزيز كعزيز المرجل واتو تكين سا أكوان قوجي kamar kogin tukunya yayin da ta tafasa, almirjal tukunya, idan ka sa ruwa a cikin tukunya ka dora akan wuta idan ta tafasa wani irin kara take, to sai ka tanta ya kwatanta kogi ko kara na kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin sallah, ya kamanta shi da kukan wannan tafasar tukunya lokacin da aka dora ta akan wuta, sai ni walijawfihi azizun ka azizul murjali almirjali min albuka, saboda kuka, wato wannan yanar manzo Allah yana yin kuka a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito, Imam Tirmidhi ya rawaito fi Shama'il, wato Shama'il al-Muhammadiyya kin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Ubayy ibn Ka'b radhiyallahu anhu إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وثماني قال نعم فبكى أبي. متفق عليه. أنك الحديث اللي قال استمالك الله شكال الداء قليش يسي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فتوى أبي أن كعب سوى إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. Ubangiji ta'ala ya umarce ni in zo in karanta maka lam yakunil ladina kafaru. Qala manzo Allah ya ce Ubay bin Ka'ab ce wasammani, yanzu Ubangiji ya ambata maka sunana ya ce Ubay bin Ka'ab a cikin wahayi. Qala na'am, manzo Allah ya ce i fa baka Ubay, sai Ubay fashe da kuka. Wato wannan na daga cikin falalar Ubay bin Ka'ab, don hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito fi riwayatin fa ja'ala ubayyun yabki kawai sai ubayyun ya shiga ciki yana ta yin kuka to duk muna tafassara kuka a cikin hadisi shi dai kuka iri ɗaya ne ko iri daban-daban ne kuka iri ɗaya ne ko daban-daban ne ni dai a fahimta ta kuka iri ɗaya ne sai dai sababinsa shi ne daban-daban don zan yi kana kuka in ce me yasa a sai kenan ba da a ce ina iya ganewa da na ga kayi kukan na san kukan farin ciki ne ko kukan bakin ciki ne kukan damuwa ne kukan murna ne amma da kana kuka san ce me yasa kake kuka a ce duk kuka iri ɗaya ne yanzu me nake tambaya sababin a ce kuka iri ɗaya ne sai dai sababin yakan zama ya bambanta to anan ko da zamu bayyana cewa kuka kala-kala ne dole sai mun yi bayanin cewa idan aka yi izina da sababinsa kala-kala ne amma idan ba a yi izina da sababinsa ba duk iri ɗaya ne to kuka dangane da sababinsa kaga akwai kuka na bakin ciki sannan kuma akwai kuka na farin ciki kuka na bakin ciki malamai suka ce shi ne kukan da bawa zai idan ya tuna zunubinsa ka aikata wani zunubi jiya ko shekaran jiya yau sai na dama ta kama ka sai ka tuno sai ka ce cizon ya tsa me yasa kai wannan zunubin ka tuna wani laifi da kaiwa ubangiji sai ka ce kuka saboda yaya ka bari shi din yi nasara akan ka kai wannan ko zuciya ta yi maka mummunan wahayi ka ce kai wannan sai ka ce kuka saboda wannan kaga wannan kuka ne meme na bakin ciki kuka na farin ciki shine kuka da mutum yake idan ya aikata wani aiki na da'a saboda farin ciki na shauki da kuma shaukin haduwa da ubangijinsa sai yake kuka ina ba ta an fahimta to waɗannan nau'ikan kuka dukkaninsu jerin zance ne zai iya samu tantance wanne ne mutum yake yi yanzu a nan a cikin jerin zance ubayy ibn ka'ab an labarta masa cewa Allah ya umarci manzo Allah ya karanta masa Qur'ani aka zo aka faɗa masa sai ya fashe da kuka yace Allah ya ambaci sunana aka ce sai ya fashe da kuka wannan kukan da yake na bakin ciki ne ko na farin ciki na farin ciki ne ka kukan farin ciki ne wannan wato wannan falla da ubangiji ta Allah ya ba shi sai ta sa shi farin cikin da har yake kuka ina ba za a bayyana shi wannan wato dai jerin zance shine zai tantance mana menene sababin yin kukan ko idan muna wajen mai kukan yake yi mu ga abin da ya faru ya kuka sai mu ce kaza ne kamar yanzu kawai muna zaune aka zo aka ce wane ya rasu sai a ga wani ya fashe da kuka to ai wannan musan sababin to kaga wannan karina ta wajen ita ta tabbatar mana da sababin da yasa ya kuka kukan bakin ciki ke ina fata mun fahimta wa anhu qala Abu Bakr li Umar an karbo dai hadisi daga Anas bin Malik yace Abu Bakr radiyallahu anhu ya fada wa Umar Allah shi kare da gare shi ba'da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi ya bar duniya bayan annabi ya rasu yace da shi me in talik bina ila ummi ayman radiyallahu anha nazuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazuruha yace da shi tashi mu je wajen ummu ayman mu ziyarce ta irin yadda manzo Allah ya kasance yana ziyarta ta lokacin da yake dare mu cika alƙawarin manzo Allah koda bayan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan ana kafa hujja da shi cikin cewa idan akwai wani mutum mai muhimmanci a wurinka da yake aikata wani aikin alkhairi yake sadar da wani zumunci kamar mahaifinka ko wani babban wanka mahaifiyarka tana da waɗanda take sadar da zumuncinsu suna da waɗanda suke sadarwa zumunci bayan mutuwarsu kai kuma sai ka ci gaba ka ɗora a kan inda suka tsaya mahaifinka na ziyartar wane ziyarta ta zumunci da mutuntawa da girmamawa bayan mahaifinka ya bar duniya kai ma sai ka rika ziyartar waɗannan mutanen a mahaifiyarka ta ko dan sabuta da take mutuntawa suke da zumunci ko akwai dangantaka bayan mutuwa ka kai ma cikin kai haka a wani alaka da kake da wani malamin ka da kusancin da ya kai kusancin da yana ziyartar wadansu mutane wani lokacin yaje da kai bayan mutuwa sai kai ma sai ci gaba da yi malamai sun kafa hujja da wannan yace tashi mu je wajen ummu ayman mazalice ta irin yadda manzo Allah ya kasance yana ziyartar ta falan man ta haina ilaiha bakat muna zuwa wajen ta kawai sai ta fushi da kuka فقال لها سيسكتي ما يبكي ما يسعك بكاء
amma ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam,
shin baki da masaniyar cewa abin da ke wurin Allah na ni'ima shi yafi alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam?
Qalat, sai tace, inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam,
ni ba wai ina kuka bane dan ba ni da masaniyar abin da ke wurin Allah shi yafi alkhairi ga manzon Allah, ba wannan yasa nake kuka ba, walakinni abki anna alwahya qad inqata'a min as-sama', ina kuka ne saboda wahayi ya riga ya yanke daga sama. Fa hayyajatuhuma 'ala al-buka'i, saboda haka ita ma sai ta motsa kuka din a cikin zukatansu. Fa ja'ala yabkiyani ma'a, sai suka ci gaba da kuka tare da ita, ita ummu Aiman. To kaga duka wannan kuka ne da yake da alaka da addini, kuka ne na tsoron Allah. An fahimta ko? Tana ganin yankewar wahayi daga sama, wato kaga ai wahayi ba zancen Allah yake saukarwa ba, da yake baya zuwa sai wannan yasa ta kuka. Kaga kuka ne dan Allah ai, saboda haka ita ma su ma da suka ji haka su ma sai suka fice da kuka. Wato sayyidina Abu Bakar kuma sayyidina Umar ibn al-Khattab, wannan hadisi yace wa gar sabaka fi babu ziyarati ahli al-khair, ya riga ya gabata a cikin babin da yake magana akan ziyartar mutane ma'abuta al-khair. A wancan lokaci yayi mana bayanin mutane ma'abuta al-khair kamar malamai na addini, kamar waɗansu waɗanda suke taimaka addini da dukiyarsu ko da matsayinsu, kamar waɗansu masu shekaru cikin addinin musulunci din, duk waɗanda yana da kyau ziyartar su, yana da kyau ziyartar su. Duk wani wanda aka san yana da wata gudunmawa da yake baiwa addinin musulunci, sawa'un da ilimi da dukiya da matsayi, wani tsohon ma'aikaci da ya daɗe yana har zuwa ya ritaya, duk irin wanda yana da kyau ziyartar su, yana daga cikin abin da mutum zai samu lada akai, kamar yadda muka karanta a baya.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه.
أنك قلنا حديثي لك عبد الله بن عمر الله شكال الداء قريسه سيدة ما حيث ينسى يتي لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجع يا عند سوتر من لن الله تنظر ميت التردسي الوجع سيني المرض لش الله فيه كنا قيل له في الصلاة تاك يا مسلم وقنا قمد صلى ماذا الله كم لوك سنبزا إيه فتابا. فقال سيتي مروا أبا بكر فليصلي بالناس كجيكو أمر سي أبو بكر يوام تاني صلى saboda an tsaya masallaci ana jira manzon Allah bai samu fitowa ba, ga kuma lokacin sallah yake. Yace ku umarci Abubakar yawa mutane sallah. Fa qala Aisha radiyallahu anha, sai ummuna Aisha Allah shi kare da a gare ta, tace inna Abu Bakrin rajulun ratik, tace Abubakar mutun ne mai taushin zuciya. Idza qara alqur'ana ghalabahu albuka, in har zai je karanta alqur'ani a cikin sallan nan yana mai tuna gashi inda kake tsayawa ne ya tsaya dan ka kasa fitowa, to kuka zai rinjaye shi har ba ka san sallata. Fa qala manzo Allah da ya saki cewa muruhu fal yusalli bil nas, ku umarce shi je ya wanka ne sallah. Wannan nan da fara da sayyidina Abu Bakar Siddiq, in ba haka ba da Aisha ta kawo wannan uzurin da ba sai a cin jama'a to asawa ne, to asawa ne. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ishara ne zuwa ga cewa mafi cancantar mutane da shugabanci bayan sa shine sayyidina Abu Bakar. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أو رواية أمنا عائشة تتسي نتيد النبي قلت نتيد إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس, أي سيدنا أبا بكر إنزي صيع عندك كي صيع واي لمن سيقى متاني لم يسمع الناس من البكاء, بزي يجيد متاني صوتا تبصوه لصنن كوكا ما أنا بزي يكارتين القرآن با ددها كديما زال الله يناتي تيوى أساس محل الشاهد دي واتو manzo Allah bai ce to ku ce masa daina kuka, a ce yaro kukan ibada ne, bai ce a to ku faɗa masa mana ya daina kuka. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf anna Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sa'iman,
فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري أكربونا هديثي daga Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf shi Ibrahim din yace anna Abdurrahman bin Auf lalle Abdurrahman bin Auf wanda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uti bi ta'amin an kawo masa abinci wa kana sa'iman a lokacin yana azumi fa qala sai yace qutila Mus'ab bin Umayr wato yayi azumi kenan wajen shan ruwa aka kawo masa abinci ya ga abincin da aka kawo masa na bude baki kala-kala fa qala sai yace qutila Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu an kashe Mus'ab ibn Umayr a filin yaki wa huwa khairu minni yace yafi ni alkhair yafi ni falala yafi ni daraja falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burda ba a sami abinda za a yi masa likafani da shi ba sai wata riga daya ko tufafi daya in ghutiya biha ra'suhu badat rijlahu idan an rufe kansa da wannan rigar sai kafafunsa su bayyana fili dan ba ta da yalwa da za ta lullube shi duka wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'su idan kuma an lullube kafafunsa sai kuma kansa ya bayyana bada bi ma'ana zahara yace thumma busita lana min ad-dunya ma busita sannan daga baya bayan shi ya riga ya bar duniya sai aka shimfida mana abinda aka shimfida mana duniya wato da duk lokacin muna cikin talauci mu duka a farkon musulunci daga baya bayan mutuwarsa kuma sai aka shimfida mana duniya arziki yazo auqana ko yace utina mana duniya ma utina aka ba mu irin laban da aka ba mu na duniya wa qad khashina an takuna hasanatuna ujradana ce wallahi tsoro muke ji kada ya raban mu ne na lahira aka gaggauto mana shi muke ci a yanzu a duniya sun maja ala yabki sannan kawai sai ya fashe da kuka hatta taraka ta'am har ya bar abincin ya kasa ci saboda kuka kaga wannan kuka ne wato ainihin najin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma wani abu da ya kamata mu lura da shi mai izina da shi karatu bane da wuya kaga sa'a ya sallama wa sa'ansa inda kun yi zamani da mutum da wuya ka sallama masa yanzu ka iya ganin darajar wani mutum da ya mutu shekara 200 baya dan ka karanta tarihinsa yanzu ko ka karanta a wani littafinsa a zamaninka yanzu akwai wanda ya fi shi ilimi da takawa amma baka ganin shi da kima saboda abinda Bahaushe ke cewa ido wa karena wannan nake gani kullum ko kana jin labarin wani malami a wani wuri mai ilimi a garinka akwai mai ilimin da yake makamancin nashi ko kuma ya dira wancan tsoron Allah da falla amma ka fi ganin kwarjinin wancan da yake nesan da baka sani ba sama da wanda yake garinka wato dai dan adam a ɗabi'arsa wannan ba wai sai a babin malamai ba a babin dukkan mutane kusan haka ne da wuya ka ga wani mai wata sana'a wanda ya ga wanda ya fi shi falala cikin wannan sana'ar ya tabbatar masa da falalarsa ba su da yawa cikin mutane sai ya yi kokarin ya soke shi ko ya kushe shi ko ya daina fifikonsa a kansa haka abin yake a bangaren malanta haka abin yake a bangaren kasuwanci haka yake a bangaren sana'a haka yake a wurin mawadata haka yake a wurin matalauta har matalauta da ba su da komai suna yi wa junansu hasara ba su da komai ba amma bai to amma galibi idan mutane sun sa bayyana sai ka sun ce hasada kamar malamai wato an fi jingina malamai hasada to kuma abin da ya kawo haka shine su ne idan suna hasadar dalili zai sa ta bayyana a fili a ganta sauran mutane ba za a gane ba da ba da kudin da yake tara mutane ya yi magana sai dai a zo falansa a yi hira idan an zo falansa kuma za a yi ta masa falanci ne ba a yi masa musu kan hirar da ya yi labarin da yake zo shi za a kawo masa daga gari dama wanda ya iya cin hatsi a wurin mai kuɗi shine wanda ya iya kawo tsegumi da labarin gari idan ya ci abinci shi girki to shi kilin ya buɗe kanun labarai ya ta yi ba kan gaba to ka ga shi baya magana sosai sauraro yake yi ta tara bayanai to dan boko kuma shi kenan yana GRA a gidan shi daga shi sai matarsa sai karansa ko sai dan su yanke lafitun mutane su tare shi, in ma yana hasara da dan uwansa dan boko babu wanda zai sani. To amma malami zai hudu ba zai wa'azi zai karatu, dole a gane. Ina ba ta fahimta. Kamar yadda wani mai hikima da yake cewa idan mutum ya shahara to aibin da yake da shi sai ya shahara, amma idan mutum bai shahara ba to aibin sa ma ba zai shahara ba, sai wani ya laifi so goma a yi ne ba wanda ya san yayi ko makwabtansa, saboda shi makwabtan nasa ma dan suwar san shi ba, sai ya suna wane ana tabbiyar ka mutum gashi ga gida ko tsakanin gida uku baka san shi ba, sai wane wane ka ce wallahi ban san shi ba, har sai an faɗi sun basu suka ce oh wanda ke gidan nan dama sunan sa kenan, to kaga wannan dan yayi laifi ya za a yi ka sani, ka faɗa min yadda za a yi laifin sai shahara. To amma idan mutum ya shahara da malanta da wani abu, to da yayi laifi laifinsa sai yayi ne, sai ya shahara. Idan ya aure sai kowa ya sani, idan ya saki sai kowa ya sani, in ya rowa sai kowa ya sani, in ya kyauta sai kowa ya sani, ba haka bane ba? Shine wani ayi malamin kace wal aibu fil jahil al magmuri magmuru wa aibu zu sharaf al mashhuri mashhuru wala mutuz zafri takhfa min haqaratiha wa mithluha fi sawad al ayn mashhuru. To wal aibu a wanda yake boyayyen mutum shi ma aibin sai ya koyi ba wanda ya sani, amma aibu ga mutumin da yake shahararre shi ma aibin sai ya shahara. Abinda da nake so in ce anan, ni ba wai lauyan malamai na zama ba a yau, amma dai so nake ce hasara ɗabi'a ce tawa ta ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam, sai wanda Allah ya tsira. Ba duka malamai suke ba, waɗansu sukan yi ƙoƙari sannan kuma wani ya fi wani, haka su ma 'yan kasuwa, ba duka kowa ya zama mahassadi ba, wani yakan yi ƙoƙari ya yaƙi zuciyarsa wanda kuma ya fi wani hasara, haka kuma a cikin sauran mutane. Dabi'ar ta bil adama, dabi'a ce ta bil adama a matsayinsa na mai na bil adama, sai dai kawai wanda ya ga yaya yake zuciyarsa kawai. Kamar yadda wani da yake cewa dabi'ar zalunci dabi'a ce ta bil adama, in kaga bai zalunci ba tsoron Allah zai hana shi ko rabantaka ta da shi, amma in ba da tsoron Allah ba da rabantaka to sai yayi me, sai yayi zalunci. Wa hamala al insanu innahu kana zaluman, haka dan adam yake. To kaga ai hasara din bangare ne na zalunci. Abinda da nake so in kai shi a nan gure, irin tarbiyyar da sahabbai suke da ita, ta yadda mutum ya tabbatar da falalar mai falala, bai masa hasada ba, sai yake kokarin ya kawo shi a matsayin shi ne abin koyi ba shi ba, tare cewa shi din ya tsara shi falala, amma sai yake kawo shi cewa ga lokacin da aka kashe shi ga irin halin da yake ciki, lalle lalle ya kai ma alkhairi, ma'ana shi yana ganin mutuwar da yayi tun a lokacin ana cikin wahala kafin a samu wadata, wannan ya nuna zai samu cikakken rabansa gobe a lahira. Amma su ku da suka yi jinkiri har sai da suka zama masu kuɗi a cikin musulunci sannan kuma su mutu, ma'ana yana jin tsoron wadatar duniyar da aka ba su, kadda ya ko rabar su ne na lahira a gaggautar musu, shi ne abin da ya tashi kuka, ka kuka ne na tsoron Allah ta wato gaskiya a cikin rayuwar sahabbai akwai darasi mai yawa, wannan kuma kowa mutum zai yaki da zuciyarsa ne, ko yaya kaga asalin abin kai shine wato ka rinka yi ko daga dagangan ne har sai ya zama ɗabi'ar ka, kamar da manzo Allah yake cewa man tasabbara yusabbiru Allah wa man ista'affa yu'affifu Allah, dukkan wanda ya koyi hakuri to sai Allah ya sa masa hakuri, ma'ana kana koya ne har ka zama mai hakuri, to haka kuma kake koyan kawar da hasara da wani mugun nufi da abin da a cikin zuciyarka tun kana yi dagangan har sai abin ya zama sifar ka, haka din kai wato daga pretending ne shikenan sai ya zama gaske. To haka dan adam zai, dole mutum ba wai an halicci kowa kamuli bane ba, kowa an halicci shi yana jahili daga ba zai yi ilimi, to kuma da ilimi zo sai takawata mutum ya daga koya kansa takawa, sannan kuma abokanai na gari yana daya daga cikin abin da zai taimaka mutum a cikin rayuwa, abokanai na gari abokanan hulɗa na gari wanda kuke yawan haɗuwa da juna. Wa Abi Umamata Sudayy ibn Adlan al-Bahili radiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Umama Allah su kare da gare shi, ne Sudayy ibn Adlan daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kana manzo Allah ce laysa shay'un ahabba ila Allah ta'ala min qatratayn wa atharayn, babu wani abu da Allah yafi kauna sama da dugo biyu da kuma sawu biyu. Wani dugo biyu qatratu dumu'in min khashyatillah, dugo na hawaye saboda jin tsoron Allah, wa qatratu damin tuhuraqu fi sabilillah, da dugo na jini da za a faran yadda shi a tafarkin Allah. Ba abinda Allah ke so cikin abinda ke diga irin waɗannan, dugon hawaye lokacin da kake zubar da hawaye saboda jin tsoron Allah, da kuma dugo wato ainihin na jininka lokacin da aka sare ka ko aka soke ka da mashi a fagen fama don yaɗa kalmar Allah. Wa ammal atharani, amma sawaye biyu da Ubangiji Ta'ala ya fuso, tako biyu da Allah ya fuso, fa asarun fi sabilillah, shine dukkan wani tako da zaka yi wajen yada kalmar Allah ta hanyar jihadi ko ta hanyar tafiya wa'azi da isar da musulunci inda bai kai ba. Wa asarun fi faridatun min fara'idillahi ta'ala, da kuma dukkan wani tako da zaka yi wajen sauke wata farilla daga cikin farillan da Allah ya wajabta a kanka, kamar takawar ka daga gida zuwa ga masallaci, kowane tako daya za a dauka ka darajanka, za kuma a shafe zunubinka. To wannan shine sawu da Allah ya fuso, tako zuwa jihadi da tako zuwa sauke wata farilla. Kamar da dugo da Allah ya fuso shine dugon jini wajen yada kalmar Allah, da kuma digar hawaye wajen yin kuka don tsoron Allah. Wannan hadisi Imam Tirmidhi rawato shi, ko shi ka babu hadisi ne hasan, wa fil babi ahadithu kathiratun, a cikin babin akwai hadisi da dama, minha daga cikin su akwai hadithul irbad bin sariya radiyallahu an, hadithin irbad bin sariya قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يتي من ذا الله يا من ونقى قارب مؤذي وندى زكاة سكة صورة شيني وجلت قال وجلني الخوف كنا. وذرفت منها العيون سنة إذا نوسك في ترد هوايا سندير وندى مؤذن وندى سيدنا سوا صحابي دكا سكة جنكو قادة زورا الله تكون ألامة تترى يزوتيا. Amma dukkan mutumin da ya ga bai taɓa yin kuka ba don tsoron Allah, ko kuma ya kan ɗauki lokaci bai yi ba, to alama ce take kashewar zuciya da mutuwarta. Wannan ko ba ƙaramin hatsari ba ne ba, don in dai zuciyarka tana raye, za ka ji wa'azi, za ka karanta Alƙur'ani, za a karanta maka ka ji, to ya kamata zuciyar mutum ta tausasa, kuma ya kamata idanunsa ya fitar da hawaye. Ko ka kake da kanka ko saurare kake, ko ka kake yin wa'azin ko kuma wa'azi ake maka, ko lokacin da kake cikin sallah, ko lokacin da kake cikin qiyamul layli da daddare, lalle wannan alama ce wato ainihin ta rayuwar zuciya idan mutum yana kuka. Amma kaga mutum kai wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya tur, yanzu kai ka manta rabin da kai kuka, in dai ba kukan mutum yayi wata hasara ba ta duniya, wannan kuma ai ba kuka bane na zuwa gani na wani lada akai, a kuka dan Allah ka manta rabin da kai. Allah barke ka shi wannan zuciya. Allah ya ce da Yahudu sun makasar kulubukum min ba da zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa Allah ghafilun amma ta'malun. Zukatan sun kekace, sun zama kamar duwatsu, kuma sun fi dutse kekacewa, domin a cikin duwatsu akwai dutsen da zai tsage ruwa ya fito daga cikinsa, ko kuma rabo da sauransu, akwai dutsen da yake fatowa daga sama saboda jin tsoron Ubangiji. To me ke kawo kekacewar zuciya har mutum ya kasa yin kuka? Abubuwa da dama da malamai na tarbiyya suke faɗa su, daga cikinsu akwai kasratu zunubi, yawan zunubai. Dukkan mutumin da yake da yawan zunubai, sawa'un zunubi da ake yi da baka ko wanda ake yi da gabbai, to wannan na kawo kekacewar zuciya. Sannan abu na biyu, kasratu tahiki, wato yawan dariya. To me ke kawo yawan dariya kuma shine yawan wasa, don wasa ne ke haifar da dariya. Manzo Allah ce la tuksir dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitu alqalb, mutum ya daina yawaita dariya, kullum ka gaggafa yin dariya, wannan yana kashe zuciya gaba daya. To ka koyo ababan da ke sa mutum dariya yana da yawa, akwai wanda zai je gida kawai ya bude wata tasha banda comedy ba abinda zai kalla, ai ta abin dariya yana ta ihu shi kadai, ko a faru mutum ya ta ihu yana kallon talabijin. Akwai kuma wanda daga wasa sai wasa, ya tafi stadium tun karfe biyu na rana, ba zai taso ba sai bayan magariba, kafin a fara kwallon da awa uku mutum na cikin stadium ya yi ihu, ya yi sowa, kaga wannan akwai gafara, wannan dai na kawo kekacewar zuciya. Sannan kuma ya zo ya yi tabin abin da ake yi a talabijin na wannan wasanni din, tsohon kwallon kafa, basketball, ko dukkan wani wasa da yake sha'awa. Sannan daga cikin abin da ke kawo kekacewar zuciya akwai naqdul ahd, saba alƙawli, yawan saba alƙawali idan ya kanta ta tare da kai, sawun alƙawalin da ke tsakaninka da Ubangiji, za ka yi sallah akan lokaci, ya zanto cikin sallolin nan guda biyar da wuya an yi ka yi su a jira akan lokacinsu da ya kamata, a farkon lokacin da ke da falala sai ka yi jinkirin mata, da wuya ka yi su duka cikin jam'i sai an samu kila ɗaya ce kai cikin jam'i, sauran duk ba su samu ba. Wannan nau'i ne na warware alƙawali, alƙawali tsakaninka da Allah ko alƙawali tsakaninka da mutane, don kaga Yahudu abinda Allah yake cewa kenan, fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waje annaku dubu qatiyatan arzuna kalimatu
saboda yawan samu alƙawarinsu sai muka tsine musu ko muka sanya zukatansu suka doke kasassu busassun zukata wanda alkhairi baya iya shiga. Sannan daga cikin abin da ke kawo kekashewar zuciya akwai yawan ha'inci, a baka amana ta dukiya kai ha'inci, sawa'un a cikin dukiyar gwamnati ko cikin dukiyar ubangidanka ko cikin dukiyar abokin hulɗarka, ka karɓi kaya ka kawo kuɗi amma sai ka je kai wani ha'inci, ko ka karɓi bashi kai ha'inci, ko ma duk abin da mutum zai yi ha'inci a wata sana'a kana ha'inci, baka cika abu yadda ya kamata, ka ba masu haƙƙi haƙƙinsu, don wane na kawo kekashewar zuciya daga falar zuciya. Da haka sai ya kasance gaba daya wa'azi da za a yi ba zai taɓa tasiri a cikin zuciyar mutum ba. Shi yasa Allah ce alam ya'ani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Sannan rashin zikirin Allah, duk wanda baya zikiri zuciyarsa za ta ke gashi. Rashin karatun Al-Qur'ani, duk wanda baya yawaita karatun Al-Qur'ani zuciyarsa za ta ke gashi. Ashe idan mutum yana son raya zuciyarsa, na farko dai ya kokarin rage zunubi, tuba daga manyan zunubai. Na biyu ya rika kokarin zikiri na safe daban na yamma daban. Zikirai irin wanda manzo Allah ya koyar da mu muna kokarin yi safe da yamma, kowa yana kokarin yi shi a karan kansa a gidansa ko a masallaci. Yawan karatun Al-Qur'ani ya zanto a kowane yini ka dauki wani abu na Al-Qur'ani sai ka karanta shi, ko da izifi ɗaya ne kullum za ka karanta. Idan ka yi wata biyu ka kai sauka guda, a cikin kowace shekara ka yi sauka shida, to balantana za ka karanta izu biyu kullum kullum, ma'ana ko wani wata ka sauka, a kowace shekara ka yi sauka goma sha biyu, to wannan ba karamin falala ba ce ba idan mutum zai wannan. Kila ba za ka iya karanta Al-Qur'ani gaba ɗaya ba, amma za ka iya karanta juzu tabara, to kai ta maimaita shi wannan. Domin wannan izu hurhudu ɗin, idan kai izu ka maimaita ka sake maimaita, ai za ka zo inda ka yi izu 60 kenan, za ka yi adadin da zai kai ka izu 60. Saboda haka wannan dai yana da kyau. Wato ainihin mutum ya zance shi lalle manzo Allah kullum a kowane hizbi da ya ware na Al-Qur'ani sai ya yi shi, ba yadda za a yi sai ya yi shi, yini ya zo ko dare ya zo ba tare da ya yi shi lalle sai ya yi shi, kuma shi aka sokarwa da Al-Qur'ani. To sannan dukkan wani abu na gafala sai mutum ya nisance shi. An san ita rayuwa kamar yadda wani sahabi ya faɗa, sa'atan wa sa'ati, babu yadda za a yi kullum ya zanto fuskarka a daure, ba dariya, ba murmushi, ba wani abu na ɗauke kewa a cikin rayuwa. To amma sai mutum ya yi shi sai sa kuma ya yi shi ta hanyar halal. Shi yasa wani yake cewa idan ka ga wani sahabi a cikin iyalinsa tsakanin shi da matansa, ka ce yaro ne ɗan yaye yadda yake shagwaba a gidansa, an shagwaba shi a yi ta wasanni da tsokanar junar ɗauke, amma idan suka fito filin yaƙi kuma su ne mazaje. Ya ce kuma sun kasance wani lokaci a cikin masallaci, kanu ya tabadahu bil bittiq, suna jifan juna da kankana, haka sahabai suke. Wannan da cikin kana jefu wannan dan dai a daddaukewa kai kewa, amma idan gaske ta zo to kuma so ne gaskiya. Wancan wani abu ne da ake yin shi cikin minti 5 ko 10 an yi raha an baje, amma mu ko wasa gida ake masa, su ko basu taɓa wasa a yi masa gida ba, dan bai kai kimar da za a yi masa gida ba, gaske ce ake wa gida ba wasa ba. To ina ga dai da wannan ya kamata mu yi bayani abinda muka faɗa ya zama daidai, Ubangiji ta'ala ba mu lada wanda kuma kai kuskure Allah ta halaye shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai tambayoyi da dama waɗanda suke tambaya game da abin da ya shafi abincin Kirsimeti. Abincin Kirsimeti zance mafi inganci bai halatta ba, musamman abincin da yake dafaffe, sa'un nama ne ko waninsa. Duk abincin da aka girka aka dafa a ranar Kirsimeti bai halatta ba, amma idan suka baka kayan marmari, ayaba, lemo, mangoro, wani abu daga cikin kayan marmari, wannan babu da shi. Kamar yadda aka samu asar daga Ummu Aisha da wani cikin sahabbai sun nuna halaccin karba, amma duk abincin da dafa shi aka yi bai halatta ba. Ya wannan ba kuje ba ce cewa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, to shikenan kai ma sai kafa masa hujja da wannan cewa to idan suka dafa Allah da tsawa mutun ya halalce shi, saboda ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum ta'amukum lillahi, haka ai ba zai da wannan ba shi. Abinda kina da ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, wannan ana nufin wanda ba da alaka da addini, amma duk abinda suka yanka dan zagawar ranar haihuwar Annabi Isa, dan zagawar
sabo shekara dukkan wani abin da yake da alaka da biki na addini suka dafa suka yanka ko suka dafa suka gasa suka baka kaci bai halatta ba wannan shi ake magana amma abinci na yau da gobe shine ake magana ya halatta kaci abincin su na yau da gobe dan haka ya kamata mutane su rika bin ayoyi yadda suke kan mutum ya zafa ayar Qur'ani kawai irin yadda ya ga dama dan lokacin da kace aya kan tana nufin kaza kana nufin kana kawai kilci Allah ne ko wajen bayanin zancen sa kada ya kamata ka samu tabbas haka aya take nufi haka ubangiji ke nufi da ita wannan kuma yake cewa ya halatta mutum ya je yanka musu dabbar da fita da menene su biya shi in tana da alaka da ranar bikin su na addini bai halatta ba amma ta ci ne yau da gobe ya halatta ka yanka musu ka fede musu su biya ka kudin ka ba a san kai tarayya da su cikin dukkan wani abin da yake da alaka da addinin su tunda ka san saba Allah ne to kuma kai sai kaje ka taimaka Allah kuma yace wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan kuma wai wani abu da mutane suke wai shine ah to ai mu idan mun ba su a ranar sallar mu suna karba me na ronka dan ka ba su karba to ba ruwan su ba sai ki karba mu da sun cikin ba sai me sannan kai dan sun baka dan ka ba su sun karba wannan sai ya zama hujja idan sun baka karba kai kana bukatan hujja a addinin ka kafin ka karba su kuma suna bukatan wannan hujjan ne ka sani ne addinin su in ya ce su karba kai naka bai ce ka karba ba kada ka mata mafi wannan ba wai abu ne ba da ake wai a sakamakon zaman duniya kai mun dole in yi maka kaga ya zama shirme kin nan ko wani ce to ai idan mun gaice su daura aure su kan zo ko da a masallaci ake to mun sun gaice mutum su sai mu je kaga wannan ai ba magana ba ce su addinin su ya ba su dama bai ba su dama kai wannan bai shafe ka ba amma kai addinin ka yayi maka izini kaga wannan ita ce magana ka bincika a addinance addinin ka ya yadda kai ba wai kana yi bane ba a madadin ramuwa yanzu idan addinin ka yace kai ko da ba sa so zaka yi idan addinin ka yace kar ka yi ko suna so kuma ba zaka yi ba dan kai kana bin koyarwar addinin ka ne ba wai abinda suka yi kaima ka yi abinda suka fasa kaima ka fasa ba haka bane ba idan mutum ya kirkiro kuka da gangan shin ya halatta eh ya koya kansa kuka akwai hadisi da ya nuna haka ku karanta alqur'ani ku yi kuka idan kun kasa yin kuka din ku yi kamar kuna kuka dan wani yayi dan Allah ya faɗa wannan cikin hadisi to wannan mutum kuma zai da kyakkyawan niyya dan hakan ya saba masa kuka din wannan kaga ai su matsalar su shine ba ma sa sanin ma'anar su dai da suka zo suna sauraro suka ji limamin makka yayi kuka sai suka ga su ma ya kamata shi limamin makka in yayi sallama aka ce me yasa kai kuka zai faɗi tasirantuwa ne da yayi da aya da sauransu su kuma za su ce limamin makka yayi kuka ma makka amma musan me yasa shi yayi ba bayani akan auren mutuwa yan shi'a suna cewa wai ya halatta hata auren malaman sunna a ƙarya suke yi auren mutuwa an halatta shi ne a farkon musulunci amma kuma an haramta shi a ranar fatahu makka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim kuma abin sha'awa shi ne hadisin da Ali ibn Abi Talib yake manzo Allah ce huwa haramun ila yawmil qiyamah auren mutuwa haramun ne har zuwa tashin kiyama saboda haka san zuciya ne su zo su abin nan sai su kafa hujja in ma dai su ce da wani abin da ya tabbata amma a farkon musulunci kafin a soke kamar yanzu ne a tambaye mutum cewa idan mace za ta yi ta kaba za ta yi shekara guda sai me hujjar kai kawo aya walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wa sayyatan li azwajihim mata'an ila al-hadd ghayra ikhraj sai mace ta wannan aya da kake magana an shafe domin wata aya ta zo ta ce walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ayar da take magana akan wata hudu da kwana goma shine lokacin ta kaba ta soke wadda ta ci shekara ɗaya ce amma kaga ai tana nan tana cikin alqur'ani to haka shi a suke sai su dauki abinda an soke shi cikin addini sai su kawo shi ko kuma abinda babu shi ko su dauki wata aya sai mata mummunan fassara kamar sai su fassara fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida abinda kuka yi tamattu'i tsakanin ku da mata da shi to ku ba su ladan su sai suka ce a nan gurin kaga ba tsauran aure ake magana ba mutuwa ake magana da haka idan kuka yi mutu'a kuka yi rajejeniya ki zo in yi mutu'a da ke awa ɗaya, awa uku, kuma abinda zan baki na ladanki shine naira 500,000 shike ne ya halata. Kaga ba bambanci tsakanin wannan da karuwa. A farkon musulunci an halatta wannan a daidai lokacin da sahabbai suka yi tafiya mai nisa, nesa da iyalinsu, saboda wani dalili ko na yaƙi ko na wani abu, sai aka halatta musu garin da mutum yaje zai iya aure bisa ga sharadin cewa to amma tsawon kwana kaza ne, da kwanan ya wuce auren ya riga ya mutu. Da haka aka halatta musu wannan, amma daga baya kuma aka soke wannan har zuwa tashin kiyama, kamar da manzon Allah ya faɗa. Kaga wani ba zai je dauko wacce kista kuma ya zo kawo ta ba halin su. To idan suka samu suzzat minan nas, wato mutanen da ba sa bincike na ilimi ko ba sa tambayar malamai, sai su kawo musu wacce kista na an taba yi, sai gashi ma a sunna ma an tabbatar akwai su, malaman sunna ma sun yadda. To amma malaman sunna da wace matsaya suka yadda a matsayin abin da aka taba yi a farkon musulunci, daga baya aka soke su, kuma sai su kawo shi a matsayin tabbatar da shi a halin su. Wanda hakikanin gaskiya auren mutu'a illa ne, ba kankanuwa ba, domin kamar yadda na faɗa bai bambanci tsakanin shi da karuwanci. Mutum ya aure mace tsawon kwana ɗaya, ya aure mace tsawon kwana uku, ya aure mace tsawon kwana biyar, tsawon awa ɗaya. To idan ta yi ciki a wannan lokacin ba, zai iya yiwa ta yi ciki ko ba zai yi ba? Gaga baya da wani responsibility da ɗaukan ta. Akwai shirme da yawa sosai sosai a cikin siyansi, Allah zai rufa mana. Ba wai maganar bai halatta ko ya halatta ba, saki uku a kalma ɗaya mutum ya saki matarsa saki uku, ba wai ana maganar halacci ko rashin halacci ba ne ba, ana magana ce guda biyu. Farko shin ya halatta mutum ya haka ko bai halatta ba? Bai halatta ya haka ba. To bai halatta ba amma yayi, sakin ya yi ko bai yi ba? Sannan in ya yi, saki ɗaya ne ko saki uku ne? Kaga kalmar bai halatta ba daban, kalmar kuma in an yi sakin ya yi ko bai yi ba ita ma kuma daban. Anan yana ɗaya daga cikin abin da ake kira sakin bid'a, mutum ya ce ya saki mata saki uku lokaci guda, ba saki ne na sunna ba, mai saki bisa ga tsarin sunna saki ɗaya yake. To amma idan ya ce ya saki ta saki uku fa, tabbas saki ya tabbata. To amma zance mafi inganci saki ɗaya ne ba saki uku ba, in dai a lokaci guda ne. Ya ce da ita na sake ki na sake ki na sake ki, sunan shi ɗaya. Ya ce da ita na sake ki saki uku, sunansa ɗaya. Ina ba za mu fahimta. Wani na magana akan ya je sayar kujeran aikin hajji, to kuma amma an riga an rufe, to amma akwai irin waɗanda suke samu na gwamnati, ya samu kujerar zai je, amma sai ya ce idan yana so shi zai sayar masa, ya halatta sai ya halatta ka saya mana. To amma kuma wanda aka ba wakilcin sayar da kujerar ya ce sai an ƙara masa dan wani abu a kai, sai ka ƙara masa ka tafi aikin hajjinka. Waɗansu rubutun ba sa iya karantuwa sosai da sosai, saboda sun yi ɗan ƙanta ko kuma an yi su da sauri. Kamar yadda ya bayyana a fili, wasu daga cikin ‘yan uwanmu musulmai suna haɗa kai da Turawa, suna yaƙar ‘yan uwansu musulmai saboda wani abin duniya da suke samu. Shin wannan za mu iya kiran su munafikai? Kai tsaye kuma ya halatta mu haɗa su da Turawa, mu yaƙe su? Dukan wanda ya haɗa kai da kafirai kan aka yaƙe musu, bai munafiki ne, dan baya da wani uzuri da zai haka musulunci. Ya zo ya haɗa kai da kafirai a yaƙi addinin musulunci, wannan munafiki ne. Ko ya yi da'awar musulunci ma ƙarya yake. Ga sanan ire-iren su irin karnukan farautan Turawa da aka zo aka ɗora a gwamnatin Afghanistan da kuma gwamnatin Iraki ta rugon ƙwarya, duk irin waɗannan ne. Ma'ana su da kansu suka bayar da latisi a rusa masallatai, a kashe mutane, a yaƙi gidajensu, a rurrusa su, a yi musu duk cin mutuncin da ake musu. Kuma kun san wani abu, wato scandal ɗin da aka samu na kurkukun Abu Ghraib a Iraki, da wanda aka samu na Guantanamo, aka yi ta yaɗawa ga irin cin mutuncin da Amerikawa suke wa mutane a duniya, wanda ake fa a waɗansu ƙasashe na Larabawa, ya fi wannan bala'i. Wallahi ya fi wannan masifa. Akwai nau'in azabar da sai dai Turawan su koya a wajen Larabawa, musamman wanda suke da mulki irin da Mulukiya da kuma masu demokradiyyar ƙarya. Kawai bambancin su shine wannan ya kyale kansa da rawani da babban riga irin ta limamai, yana mulki a matsayin sarki. Wancan kuma ya cire yayi ko da yayi zanzaro ya makala tsumma da sunan demokradiya, amma demokradiyar ƙarya irin su Mubarak, kaga demokradiyar ƙarya ce a irin su Tunisia, a irin su Algeria, a irin su Egypt, duk demokrasi ce ta ƙarya. Yanzu duk wanda yake da shekaru 20 a duniya ya tashi Mubarak ne yake shugaban ƙasa har yanzu, daidai lokacin da Amerika ta canza shugaban ƙasa cikin shekara 20 dinnan sona kusan sau biyar. Carter ya tafi, Ronald Reagan ya tafi, Bush ya zo ya tafi, Clinton ya zo ya tafi, sannan ga Bush yana yin na ɗaya zai yi na biyu ya tafi, alal aƙalla sau biyar cikin shekara 20. To amma duk daga a cikin wannan lokacin da aka canza guda biyar dinnan har yanzu Mubarak ne yake shugaban ƙasa tun daga 1978 zuwa yanzu, amma kuma demokradiyya ce yake. Da masu ba ya zaɓi ake nufi sabillahi ba, lokacin da suka ɗiba in yayi sai a ce to a tuntuɓi jama'ar ƙasa a ci gaba ko a bari, ta zarce ko ta tsaya, sai ku fito ku je ku yi, kafin ku fito ɗin sun riga sun tabbatar da zuwan ɗansu. Sai ga 99.9% sun ce a ci gaba, ɗigo ɗaya ne kawai suka ce ba sai ta ba a tsaya. To ka ga ya riga a ci gaba kenan, kanka demokradiyyar ƙarya kenan. Irin da ake a Egypt da sauran kasashe na Larabawa ƙarya suke yi. To sai ka samu cewa azabar da suke wa mutane ba ƙanƙanuwa bace ba. A hakikanin gaskiya duk wanda zai haɗa kai da arna a yaƙi musulmi da shi cikakken munafiki ne, in an tashi yaƙa za a haɗa su da kafiran a yaƙe su. Babu wani dalili da za ka saurara masa, dai shi in ka saurara masa shi zai kashe ka. In ka saurara masa shi zai kashe ka. Ka duba irin ta'addancin da Amerika ta yi a Fallujah. Da gangan Amerika ta yi abin da ta yi a Fallujah, saboda wuri ne da an riga an san shi yana da 'yan addini masu riko da addini. Madinatul Masajid ake kiran Fallujah, saboda a cikin dukkan kasar Iraki babu yankin da yake da riko da addini irin yankin Diyala, wanda Diyala ya kunshi garin Fallujah, ya kunshi garin Ramadi, Sakalawiya da sauransu. Yanki ne na mutane masu riko da addini kuma Ahlus Sunna. Don haka sai su waɗancan 'yan barandan Amerika da aka kawo suke ganin cewa na farko dai shi a sun goyi bayan su. Dari bisa dari, Sistani Ayatollah Sistani yana tare da Amerika dari bisa dari ko ja babu. To saboda haka sai suke ganin cewa matukar akwai wannan yankin na sunna masu karfi, ba yanda za a kafa wata gwamnati da za ta yi tasiri a Iraki. To ya za a yi a yake su a karkashe su. Kaga yanzu abin da suke kuma bayan duk ta'addancin da suka yi a Fallujah, yanzu kuma suna bin malamai ne masu tasiri, ake musu ɗauke da ɗaya a kashe, jema an kashe wani a cikin gidansa. Daga cikin council na ulama waɗanda suke malaman sunna wadda kasar, wanda su ne suke opposing ɗin ci gaba da mamayar Amerika a Iraki da kuma ƙoƙarin yin zaɓe da ake son za a yi, ina yake bin su daidai na karkashewa. To amma abin da suka manta shi ne, wato zai musu wahala su zauna a Iraki cikin kwanciyar hankali, zai musu wahala kwarai da gaske. Maganar da ake ɗinnan har yanzu Fallujah ɗinnan fa rabin garin da yake hannunsu, rabi baya hannunsu. Har yanzu yaki yaki a Fallujah. To amma suna kokarin, suna ganin ba martaba Amerika bane ba su ci gaba da bada labarin ana yaki a Fallujah, garin da yake duk gaba ɗaya mulku ne fadin sa. An zo an tulo sojoji 15,000 sojojin Amerika kenan, banda sojojin Iraki da suke mara musu baya. Ga sojan sama ga na ƙasa ga tankokin yaki, a ce garin da yake mulku har yanzu sun kasa kama shi, abun kunya ne a ci gaba da bada labarin. To suna da makirci irin wannan, dan yakin da Amerika take yi tana yi da kuɗi, tana yi da makami, tana yi da kafar watsa labarai, sannan kuma tana yi da makirci na 'yan leƙen asiri. Za ku yi ta jin an ce an kama direbobi waɗanda suke ɗauka suke jan motoci da suke kawo abinci, an yi garkuwa da su. To dukkan su waɗannan direbobin yawanci 'yan leƙen asiri ne. Amma sai Amerika ta yi amfani da wannan, to dan me za a zo ana kashe civilian, dan me za a ga kashe fararen hula, kuma ƙarya ne, ba wani fararen hula. Dukkan su ko da 'yan leƙen asiri ko kuma masu yaɗa Christianity, duk yawancin su. A ko wanda direban da suka zo ɗin ana ganin direba ne a kyale shi ya shiga nan ya shiga nan wurin, aka zo ana taro na malamai, kuma shi musulmi ne ma ya zo ya shiga, amma a jikinsa aka samu na'urar da duk abin da ake tattaunawa a wajen tana bayar da saƙonni zuwa kilomita 50, ana yin recording ɗin da abin da ake tattaunawa a wajen a cikin agogonsa. Irin waɗannan su suna nan saboda haka sai a yi propaganda cewa ai waɗannan 'yan ta'adda ne sun kama fararen hula suna kashewa. To su Amerika baƙaƙen hula suka kashe, a kasancen banza su ne suke kashe mata da yara ƙanana,
mutanen da babu ma abin nan babu makami a hannunsu suke kashewa. To amma kaga ayar da Allah madaukakin sarki ta nuna musu kaskancinsu, kullum sai an kashe ba Amerika, every 24 hours sai an kashe ba Amerika. Magana sai ta nawa aka kashe, amma ba magana sai ta wai ba a kashe ba. Ba a maganar an kashe ko ba a kashe ba, sai dai a tambaya nawa aka kashe. Wannan shine abin da ake ciki. Kuma kun ga halin da aka yi duka 'yan kwanaki baya da suka wuce, wanda Amerika ta yi maza carab don saboda makircinta, ta ce an kai mata hari an kashe mutum 22. Amma su ɗan gugurma a website ɗinsu a cikin intanet sun ce sun kashe mutum 160 ne. Kuma Amerika tana ƙoƙarin ta ce ai wai wanda ya yi tayar da bafɗin wai shigar sojojin Iraki ya yi ya sanya makamai a jikinsa ya je ya fasa wannan makama a kansu, kuma ƙarya ne, rokoki ne aka jeho. Su suna ganin a ce an kawo Amerika hari da rokoki daga nesa, ina su ɗan gugurma suka samu wannan technology ne? Ba sa son su tabbatar musu da wannan falala, duk makirci ne na Amerika. Su kuma sai suka kawo abin cikakke a website ɗinsu da hotuna da komai. To kaga wannan na nuna wato za a dade ana yi, za a dade ana yi. Wato Amerika yakin da take ne wato ba ƙanƙanin yaƙi take. Na farko shi ne da su yaƙi da kuɗi ko na wani. Yaƙi da kafar watsa labarai, yaƙi da soja. To hakikanin gaskiya azzalumar ƙasa ce, kuma za a dade ana yi kafin a karya ta. Don ba wai dan bata cancanta a karya ta ba, kamar yadda Abbas Mahmud al-Attar ke cewa ne, wa rubbama yakunu al-batilu ahlan lil hazima lakin la yajidu man huwa yastahiqu al-intisar alayhi. Yace duk inda ƙarya take, dukkan sharuɗa na ta ƙarya dama suna tattare da ita, sai dai kawai waye cancanta ya ci nasara a kanta, waye yake da cancanta ya ci nasara a kanta shi aka rasa. Da an samu wanda ya cancanta ya ci nasara a kanta za ta yi mai. To amma idan ba a samu wanda ya cancanta ya ci nasara a kanta ba, za ta ci gaba da zama. Yasa addu'o'i da dama da zaka yi musulmi suna Allah karye Amerika, Allah rugula Amerika. Addu'a ce wannan, tana da kyau ƙwarai da gaske. Idan Amerika ta rushe a yau, waye zai mai gurbinta a duniya ce? Saudiya? Ku faɗa mini. Kuwait? Sudan? Misra? Ko sai idan yau ba Amerika, magana ce ko ta Ingila ko ta Faransa ko ta Rasha ko ta China. Haka in yau ba China, magana ce ko ta Faransa ko ta Rasha ko ta Ingila ko ta India. In yau babu wancan, ma'ana sai an yi wajen ɗoriya nawa kafin ka kawo wata ƙasa ta musulmi ɗaya da zaka ce kila tana da wani nau'i na cancanta. Cancanta ta fuskar tattalin arziki, cancanta ta ilimin addini, ta ilimin zamani, cancanta ta shiri na cin gashin kai na siyasa da zamantakewar jama'a. Wace ƙasa ce ta musulmi take da wannan cancanta rayuwa a duniya? Ko shakka ba ba akwai musulmi a matsayin mu na ɗaya ɗaya ku. Za a iya samun su zarata a ko'ina, kuma a kowane fanni na rayuwa, 'yan bokon musulmi, 'yan arabiyyan musulmi, masu sana'ar musulmi. Amma ina shugabanci ɗaya da zai tattara maka su a ƙarƙashinsa don su zama al'umma da za ta kalubalanci zaluncin duniya? Sai aka rasa. To kaga za a daɗe ana yi. Za a daɗe ana yi. Yanzu nan gurin komin cancantar da kake da shi a matsayinka na musulmi a daidai lokacin siyasar wannan. Ta wannan mulkin da ake cikin yanzu baka cikin waɗanda ƙasa za ta yi takatun kafin ka dan kai kai musulmi ne, za ka ba ta kawo da kai ba. Ko ba haka ba, dole ta ɗauki arziki fifita a kanka, kaga musulmi babu shugabanci ke. Duk gaba ɗaya yanzu mun riga mun rikice a matakin mu na duniya da matakin mu da suke ƙasa, matakin da suke ƙasa duk mun riga mun rikice. Tunda da har ka ga cewa mutanen mu duk sun yarda cewa ba mu da cancanta, wai ba ma shugabancin Najeriya ba, wannan dama ba a maganarsa, hatta shugabancin Arewa Consultative Forum ba mu da cancanta. Sai an samu wani wane ne ko koya kuma ga wani ko kuma wani ya sanda a wani ko wani so sai an samu waɗannan sanda, ma'ana dukkan mu ko ba wani ɗan Kano, ba wani ɗan Sokoto, ba wani ɗan Borno, ba wani ɗan Bauchi, ɗan Jigawa, ɗan Zamfara, ɗan ina da ya cancanta ya riƙe wannan duk mun sallama, ma'ana ka san mun zama shi ne, mun zama urhu katan nasu fil alam, ababan a kalle mu ai mana dariya. Saboda me? Saboda ba mu da shugabanci, muna da ɗaiɗaikun mutane a ƙasa, muna da ƙarfi amma ƙarfin a tarwatse yake, ba a haɗe yake wuri guda ba. Muna da tsuntsiyar da za a haɗa ta a yi shara, amma so ake a samu wanda zai haɗa ta wuri guda ya ɗaure ta don a riƙe a yi shara da ita. To wannan shi ne abin da ake faman a samu. Kuma galibi shugabanci yawanci ba tsawa ake a ɗakin taro a naɗa shi ba. A'a, mutum ne zai bayyana kansa a fili ta fuskar ayyukansa har mutane su ji wane ya cancanta ya zama shugaba. Ina fata mun fahimta. Lokacin marigayi Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi, dan Allah waye taron da aka nada shi, amma dukkan ahlus sunna suna jin suna da wala'i gare shi,
da na birni da na ƙauye, har in sun yi rigima kan ɗan wani masallaci a ƙauye ko a wata unguwa gani suke ba wanda ya kamata ya bar wani masu wannan matsala saiwa sai shi sun gwamnati ta tashi ta fuka zuwa sai sauran matsala. Amma ba shi shi lanta kansa bai ce gani kaza, a shi shugabanci siffofi ne. To waɗannan siffofin su ake so a samu ko cikin ƴan siyasar mu ko cikin malaman mu ko cikin sarakunan mu, kuma su aka nema aka rasa, shi yasa muka zama kaskantattu a gaban idan abokan adawa. Allah ya kama da shi. Ina ga sai mu takaita a haka, kuma ina kyautata zaton daga yau za mu rike wannan.